الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 16 ga watan 9 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam na Sheikhul Imam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne ubalai fi an tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Ba ta samun ginuwa, an gane ko, ba ta samun ginuwa ta zauna daren dakam ta samu karkuwa a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sai an gina ta akan ginshiƙai guda uku. Ginshiƙi na farko shine kamalul mahabba lil ma'bud, ginshiƙi na biyu kamalul raja'i lil ma'bud, ginshiƙi na uku shine kamalul khawfi anil ma'bud. Ginshiƙi na farko kenan cikar so da kauna ga wanda kake bauta ma, sai ka fifita san Allah Subhanahu wa ta'ala akan dukkan wani abu da kake so, ka fifita san sa da kaunarsa akan yanda kake san kanka, da yanda kake son ƴaƴanka, da yanda kake son mahaifanka, da yanda kake son duk wani abun so gaba daya, sai ka fifita son Allah da manzansa akan duk wani abun da kake so. Dalili akan wannan ginshiki shine Ubangiji ta'ala ke cewa wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai wanda yake rukon wasu kishiyoyi ga Ubangiji, ma'ana ya maida su matsayin kishiya ne ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ya ringa sarrafa musu wani abu na ibada. Yuhibbunahum kahubbillah, su waɗannan waɗanda suke bauta ma wannan Allah suna son gumakansu da duk wani wanda suke bauta ma, suna son su kamar yadda suke son Allah. Sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai sune suka fi kowa tsananin so da kauna ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka wannan tana tabbatar da cewa sai ka fifita san Allah akan kowa da komai, ka fifita san manzon shi akan kowa da komai, sannan imanin ka zai tabbata, sannan ibadar ka za ta dan samu gindin zama. Na biyu shine kamalur raja'i lil ma'bud, cikar kauna da kwaɗayi ga wanda kake bauta ma, duk wani abun da kake so kake kauna a nan duniya ko a makoma lahira, to ka cika kaunar wannan abu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi kadai kake fatan ya sadar da kai da wannan alkhairi. sannan na uku shine cika tsoro game da wanda kake bauta ma sai ka fifita tsoron Ubangiji subhanahu wataala akan duk wani abin da kake tsoro sannan ibada za ta samu gunzama wanda dalilai sun tabbata sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani a wannan ginshiki na farko dai ita ce wannan aya wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wadannan ginshikai biyu kamalul raja da kamalul khawf dalili akan su shine fadar ubangiji subhanahu wataala da yake cewa qulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ash-shahid shine da yace wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba ubangiji ta'ala yake cewa qulidu allazina za'amtum min dunihi ce da su ku kirawo waɗanda kuka raye cewa alloli ne wanda kuke bauta musu min dunihi koma bayan Allah da ya halicce ku ku kirawo su su kawo muku agaji akan duk wani abu da kuka sa gaba ubangiji ta'ala yace fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani da wata cuta talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko firgici ya same ku duk wani wanda kuke bauta ma koma bayan Allah yayi kadan ya mallaka muku yayi wannan tsanani wala tahwila ubangiji ta'ala yace kuma ba sa iya mallaka muku juyar da tsananin da ya same ku daga kanku zuwa kan makiyanku sai yace ulaikal ladina yaduna waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu kamar yanda aka riki annabi Isa ake bauta masa haka aka riki mahaifiyar Samariyam haka wasu suka riki mala'iku suke bauta musu wasu suka riki salihan bayi suke bauta musu shine ubangiji ta'ala yace ulaikal ladina yaduna waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu yabtaguna ila rabbihimul wasila su waɗanda ake bauta makin suna neman kusaci ga ubangiji subhanahu wataala wa yarjuna rahmatahu su waɗanda ake bauta ma suna kaunar rahama ta ubangiji subhanahu wataala wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azabar shi to kai wanda kake kana bauta masa kana fatan cewa ya taimaka maka ya fitar da kai daga cikin tsanani ya sadar maka duk wani alkhairi to shi a karan kanshi yana kaunar rahama ta ubangiji kuma yana tsoron azabar ubangijinsa shine yace wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura haka Allah ya maimaita a cikin suratul anbiya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in haka a cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab haka ce yake cewa wani ubu khaufan wa bama'a inna rahmatallahi qaribu min al-muhsin dan haka duk ibadar ne ibada ba ta inganta ta samu karbuwa a wajen ubangiji sai ya gina ta akan abubuwa guda uku ka bauta ma Allah a matsayin cewa ubangijinka ne mahaliccinka kuma abun so da kauna wanda baka da wani abun so sama da shi sannan ya zamanto ibadar da kake kana kwadayin rahama ta ubangiji ya datar da kai da gidan aljanna a gobe kiyama abu na uku ka ringa bauta ma Allah dan tsoron azabar shi dan kada wuta ta zamanto ita ce makomarka a gobe kiyama sai ka gina ibada akan waɗannan ginshikai guda uku sannan ibada za ta karbu duk wanda bai gina ibadar shi akan wannan ginshikai guda uku ko da ya shekara dubu yana ibada ubangiji ta'ala ba zai karbi ibadar shi ba dan haka ka koma farkon sura sura ta alqur'ani ita ce suratul fatiha ubangiji ta'ala na faɗa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah ubangijin halittu yabo baya tabbata sai ga wanda kake so kake kauna kaga ita wannan aya ta farko abinda take tabbatar mana shine almahabba sai kace arrahmanir rahim mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mumini ta hada kafiri Ar-Rahim mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa sai mu'mini. Kaga anan akwai Ar-Raja, duk wanda aka ce yana da rahama, yana da tausayi, dole zaka kaunaci rahamarsa. Sai yace Malik Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, wanda wuka da nama a hannunsa suke, ba wani wanda ya isa, ba wani wanda yake da ta cewa a ranar kiyama face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Duk wanda aka ce wuka da nama a hannunsa yake, dole zaka tsorace shi. Ubangiji ta'ala shi yake da ta cewa a ranar kiyama babu wani wanda ya isa ya daga kai. Sabani ga wasu sarakuna da suke tinkaho, suke dagin kai a nan duniya, suna ganin cewa suna da ikon da za su karye duk inda baggaba, kuma ba wanda ya isa ya bi baya. To a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai mai kansa kirari, limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar. Dan haka yace Malik Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako ita ce ranar kiyama. Kenan wanda aka ce mulki a ranar sakamako a hannun shi yake, kenan me zai biyo baya? Dole ka tsorace shi, dole ka tsorace shi. Kaga wannan ayoyi guda uku a farko abinda suke tabbatar mana ginshiƙai guda uku wanda ake gina ibada a kansu. Don haka akwai waɗanda suke da'awar cewa wai su ibadar da suke suna yin ta ne kawai don soyayya tsakaninsu da Ubangiji, ba don kwaɗayin aljanna ba, ba don tsoron wuta ba. Wannan koda ba su faɗa ba bilisanil maqal, suna faɗa ne bilisanil hal, cewa sun fifici annabawan Allah da manzanninsa, sun fi su annabi Ibrahim alayhi salam, su fiyayyen halitta manzanmu sallallahu alayhi wa sallam. Tunda su wai sun ce ba sa faɗan aljanna, kuma ba sa tsoron wuta, kawai ibadar da suke suna yi ne kawai don soyayya da ƙauna tsakaninsu da Ubangijinsu. A suratul anbiya da Allah ya zano annabawansa har aka zo kan Zakariya alayhi salam da ɗansa Yahaya, Ubangiji ta'ala ke cewa wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahaya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ubangiji ta'ala ya ce wa Zakariya izna da rabbahu, ba mutanenka labarin annabi Zakariya lokacin da ya roki Ubangijinsa ya ce rabbi ya Ubangijina la tazarni fardan, kada ka barni ni kadai. An gane ko ba tare da magaji ba, sai ya ce wa anta khairul warithin, kai kai ne fiyayyen masu gado, in har ma akwai wani mai gado to kai kake sama da shi, domin kai za ka gaji kasa da duk abin da yake kanta. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sai ya ce fastajabna lahu, Ubangiji ta'ala ya ce muka karba addu'arsa, wa wahabna lahu Yahaya, muka bashi da mai sunan Yahaya, wa aslahna lahu zawja, matar shi Ubangiji ta'ala ya ce muka inganta ta. Sai ya ce innahum, lalle Zakariya da dan shi Yahaya da matarsa, ko kuma dukkan waɗanda aka zano a baya na annabawa, Ubangiji ta'ala ya ce kanu yusari'una fil khairati, sun kasance suna gaggawa a cikin aiki na alkhairi. Sai ya ce wayad'una na, suna bauta mana ragaban, dan kwaɗayin abin da ke wajenmu na rahama, wa rahaba, kuma don tsoron abin da yake wajenmu na azaba. Kaga duk annabawan nan da Allah ya zano cewa suna bauta masa don kwaɗayin abin da ke wajen shi na rahama, kuma don tsoron abin da ke wajen shi na azaba. Sai ya ce wa kanu lana khashi'in, kuma sun zamanto masu kaskanta kai da ji da bi zuwa gare mu. To anan duk wanda zai ce shi yana bauta ma Allah kawai don soyayya, ba don kwaɗan aljanna ba, ba don tsoron wuta ba, to shirme ne yake, kuma ibadar shi ba za ta amsu, ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama. Dole sai mun bauta ma Allah a matsayin shi ne abun so, abun san mu, abun kaunar mu, shi muke so sama da kowa. Sannan kuma muna kwaɗayin rahamar shi, daga cikin rahamar shi wanda muke kwaɗayi a ƙarshe ita ce aljanna. Sannan kuma muna tsoron azabar shi, sai in mun yi haka sannan ibadar mu za ta amsu. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Mun gama wato al'amari na bakwai, ko kuma mu ce abu na bakwai daga cikin abubuwa goma waɗanda suke warware musulunci, wanda dai al'amari na bakwai shine wato sihiri, wanda bayani ya gabata game da kalima ta as-sihr a larabci da ma'anarta kuma a shar'ance, wanda shine a Hausa kamar yadda muka yi bayani ake cewa asiri, wani yana da asiri, abinda ake nihi yana da as-sihr, yana da dabu, wanda shi daban nan kamar yadda bayani ya gabata akwai as-sihrul haqiqi, akwai as-sihrul takhyili. As-sihrul haqiqi shine wanda za a bi wasu hanyoyi a yi kulle-kulle da wani sukulle domin cutar da bayin Allah, in ma cutarwa ta a jefa ma mutum rashin lafiya a gangan jikin shi, yau da lafiya, gobe ba lafiya, har lokaci yayi, ko kuma kulle-kullen da za a yi kai tsaye a gama da mutum kwata-kwata, ko wanda za a juye tunanin mutum ya ringa tasarrufat irin na mahaukaci, ko kuma sihirin da za a yi a sa maka kyamar abin da kake so a raba ka kwata-kwata tsakaninka da shi, kamar yadda ɗan dago suke raba tsakanin miji da mata, su raba tsakanin ɗa da uba, su raba tsakanin mai gida da ɗan gida, su raba tsakanin masoyi da masoyinsa, ko kuma wanda za a yi al'aqab, wanda za a karkato da hankalin mutum ya zama raƙumi ga akala, so wanda yake na fitar hankali. To abin da ya gabata akan wannan kashi na farko wanda ake kiran shi as-sihrul haqiqi, in har ya kasance ta hanyar aljannu ne, to wannan babu tantama game da kafirci mai shi, domin aljani baya ba bawa haɗin kai ya cimma manufarsa sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya bi zai kafirta. Duk sihirin da aka yi ta hanyar aljannu to wannan kafirci ne. Idan ya kasance ta hanyar wasu kulle-kulle, wasu abubuwa na daban, to shi kuma wannan kamar yadda malamai suka faɗa, wannan haramun ne, babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka. An gane ko? In ya kasance kenan babu sanya hannu na aljani a ciki, kamar wasu hanyoyi ne aka bi na surkulle, na kulle-kulle aka ma mutum sihiri, to wannan sihiri da aka yi laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka. Wannan kenan kashi na farko. Kenan in ya kasance ta hanyar aljannu ne, wannan kafirci ne. In ba ta hanyar aljannu ba ne, to wannan kabira ce daga cikin kabair, babban laifi ne daga cikin manyan laifuka. Na biyu shine wato as-sihrul takyili, shine ake kiran shi ruhaido, wanda za a juyar da magannan mutane, ku ringa ganin abu a baibai, shine dan dago sai ku ga yana yanka ma kansa wuka, ku tsammani kuke jikinsa ne yake yanka ma wukar, alhalin shi ko ba jikin shi bane ba, ko ku ga ya tilla cikinsa da wuka ta huto ta baya, ko ku ga mutum ya haɗu gatari, ko kuma ka ga mutum ya kwanta mota ta huta kansa, ko mutum a hura wuta ya fada cikinta, to wannan ana kiran shi as-sihrul takyili. Ko mutum ya kulla gashin shi ya ringa jan mota, ko mutum ya haɗu maciji da sauransu, duk suke, to wannan ana kiran shi as-sihrul takyili, shi ma haramun ne, kamar yadda ɗan dago na Fir'auna suka zo suka gwada wannan dago a gaban Fir'auna a lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo masa da risala, shine manzanci cewa ya karba kira ya bauta ma Ubangijin da ya turo Annabi Musa, wanda suka saki sanduna da igwai take yanke suka zamanto mucizai. To shi ma irin wannan dabo wanda ake kiran shi ruhaido, shi ma haramun ne. To da wancan wanda yake as-sihrul haqiqi da wanda yake as-sihrul takyili ruhaido, in har an cabke su, to koda sun ce sun tuba, ba maganar a bar su, domin datti ne, guba ne, idan aka bar su a ban ƙasa za su ci gaba da yaɗa banna. In har sun yi tuba, tuba wanda yake na gaskiya, to tuban su ya amfane su a can gobe kiyama, amma a nan iya abin da za a yi dole a zartar musu da hukuncin da ya dace da su, shine a sare musu kai, kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda ya aika ma wantawansa, ko mu ce gwamnoninsa, cewa duk wani ɗan dabo namiji da ɗan dabo yardabu mace Umar yace ku gama da su. Kuma haka Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma ta yi umarni an kashe wata jariya, wata baiwarta da ta yi mata dawo. Haka kuma Jundu ibn Ka'ab al-Azdi shi ma ya gama da wani dan dawo wanda a gaban wani sarki ya zo sai ya kashe mutum sai ya rayar da shi. Mutane suna ta mamaki. Jundu ya rabu wajensa, rabu wanda yake zaru takobi sai ya sare masa kai ya ce in har ya kasance yana rayar da wani to ya rayar da kan shi gani. To dan haka al-Imamu Ahmad yake cewa kashe dan dawo ya tabbata ya inganta daga mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wani dan dawo hukuncinsa in dai an cirke shi to a gama da shi, saboda ya zama guba ya zama datti. To dan gane da cewa bayani ya gabata shi dai dabu kafirci ne, da wanda yake koyan shi almajirin da ya tafiya koya masa dabu, da shi malamin da yake koyar da shi, da wanda yake aiki da daban, da shi wanda ya yarda da daban bai yi inkarin sa ba, gaba ɗaya waɗannan sun kafirta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana haka da nasi na Al-Qur'ani, mun zano dalilai sun kai kamar kusan 5-6 daga cikin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da dabo kafirci ne. Don haka malam sai ya zo da dalili ɗaya, fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. To dan haka sai muka yi bayanin cewa hanya wadda ake bi a karye dabo hanya ce guda biyu. Hanya ta farko, in har an sani ga inda aka kai daban aka binne, to abinda za a yi sai a yi kokari a je a tone a lalata shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa, na roki Ubangiji na ya sanar da ni game da wannan rashin lafiya da ta same ni, menene sababi? Allah ya turo masa mala'iku guda biyu yana cikin bacci, ɗaya ya zauna a wajen kansa, ɗaya ya zauna a wajen kafa. Ɗaya daga cikinsu sai yake tambayar ɗan uwansa, wannan bawan Allah me ya same shi? Sai ya ce ba shi da lafiya. Menene ya same shi? Sai ya ce dabo ne aka masa. Waye masa dabo? Sai ya ce wane ne shi? Ne Labid ibn al-Asam al-Yahudi. A cikin me ya masa dabon? Sai ya ce ya masa dabo ne a cikin wato shi ne macajin kai, an gane ku? Wato shi ne gashinsa kenan da macajin kai a cikinsa, wannan a cikinsa ya masa daba. Sai ya ce masa ina ya kai daban? Sai ya ce ya kai shi cikin wata rijiya wadda ake kiranta Biru Zarwan, can ya kai ya jefa. Ya ce masa can ya kai ta cikin Biru Zarwan. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, kamar yadda yake a cikin wata riwaya, sai aka gaya masa cewa ga wa a cikin abin da ya masa dabo shi ne muke wannan a cikin kenan, wato shi ne macajin kai da kuma wani abu wanda yake na dabino, shi ne aljuf, an gane ko? Dabino in ya fara yi a lokacin da aka buga masa kilili, wannan abin da yake kunshin wannan, to shi ne ake kira aljuf, da shi ne ya haɗa ya masa daba. Shi ne sai suka yace masa to a ina daban yake? Sai yace yana can cikin wata rijiya da ake kiranta Biru Zarwan. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu jama'a daga cikin sahabbansa suka je wajen wannan rijiya. Shi ne Aisha take cewa ruwan manzon Allah yake faɗa mata, yace yanda kika sannan na gellalle kamar an kwaba lalle. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka huddo wannan dabo, aka shiga aka huddo shi. An huddo shi to amma ba a yi daidai da shi ba, amma an huddo shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke daban daga inda aka jefa shi. Kamar yadda wata riwaya ta kuri cewa ba a huddo ba, wata tace an huddo. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da ya hada ya ce an huddo, sannan kuma an buda an ga da menene aka yi daban, shi ne ake nufi. to dan haka wannan shine dalili na in mutum an masa sihiri to ya roki Allah ya sanar da shi game da wannan abin da aka yi daban. In Allah ya sanar da kai ya ganar da kai aka yi katari ka gano abin da aka maka dabo to sai kai kokari ka lalata shi, amma ba ba da labari ba ta hanyar aljannu. In amma mutum rukiya aljani ya ce ai dabo sihiri ne aka masa kuma ga wanda ya masa sihirin ga inda aka yaka aje, wannan dukkan ta ƙarya ne. An gane ko? Saboda aljani makaryaci ne, kuma wannan labari ne na gaibu yake baka. Shi kuma labari na gaibu dole sai ta hanyar wahayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya sanar da shi? Ubangiji ta'ala ne ya sanar da shi ta hanyar wahayi. Waɗannan mala'iku biyu da aka turo su suka faɗa masa ga abin da aka masa daban, ga kuma inda aka kai daban, kuma manzon Allah yake ya fitar da shi. Kenan in har Allah ya sa aka gane ga abin da aka yi ma mutum dabo to sai a yi ƙoƙarin lalata shi, hanya ta farko. Hanya ta biyu shi ne ƙoƙarin wato yi ma shi marar lafiya ruqiya da ayoyi waɗanda suke na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana ce karanta masa waɗannan ayoyi. Ayoyin da ake karanta ma marar lafiya musamman ko wanda aljani ya shafe shi ko wanda aka masa dabo domin fitar da wannan aljani ko kuma domin lalata daban, shine hadisin da wato Abdullahi dan al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin a cikin Zawaidul Musnad da dangane daga wato Ubay ibn Ka'ab. Allah ya kara masa yadda. Ubay ibn Ka'ab yake cewa kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'a a'rabi, sai wani bakawi ya zo. Fa qala, sai ya ce ya nabi Allah, ya annabin Allah, inna li akhan wa bihi waja, ya ce ya rasulullahi ina da wani dan uwa amma ba shi da lafiya. Qala wa ma wajahu, manzon Allah ya ce menene rashin lafiyar tashi. Qala, sai ya ce bihi lama, ya ce akwai shafa ta aljani tare da shi. Qala, sai ya ce fatini bihi, manzon Allah ya ce zo mun da shi. Ya zo masa da dan uwan nasa. Fa wa ba'ahu baina yadayhi, manzon Allah ya ajiye shi a gabansa. Fa awwadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi fatihatil kitabi, farko abinda manzon Allah ya karanta masa fatiha. Kenan ayoyin da ake karantawa, farko a karanta fatiha, sannan bayan an karanta fatiha sai a karanta ayoyi hudu na farkon suratul baqara. Aya hudu na farkon suratul baqara kenan, tun daga alif lam mim zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنَّ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. باكينا sannan kuma da ayoyi guda biyu wadanda suke cikin suratul baqara, aya ta 163 da ta 164 kenan, daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, izuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardi la ayatin li qaumin ya'qilun kenan, aya ta 163 da ta 164. Sannan bayan haka abu na gaba sai ayatul kursi, wanda ayatul kursi aya ce ta 255 a cikin suratul baqara. Bayan kenan ayatul kursi sai ayoyi uku na karshen suratul baqara, shine daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, izuwa fadarsa fansurna ala al-qaumil kafirin kenan, aya ta 284 da 285 da 286 sune ayoyi uku kenan na karshen suratul baqara. Sannan abu na gaba sai aya ta 18 a cikin suratu Ali Imran, aya ta 18 a cikin suratu Ali Imran ita ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Bayan haka sai aya ta 54 a cikin suratul A'raf, aya ta 54 a cikin suratul A'raf, inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh izuwa tabaraka allahu rabbul alamin kenan, aya ta 54 a cikin suratul A'raf. Sannan abu na gaba sai aya ta sai suratul mu'minun kenan aya ta 116 da ta 117 da ta 118 aya ta 116 da 117 da 118 a cikin suratul mu'minun kenan fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa ta'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sanan abu na gaba sai aya ta 3 a cikin suratul jin aya ta 3 a cikin suratul jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada aya ta 3 kenan a cikin suratul jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada sannan kuma sai ayoyi 10 na farkon suratul safat kenan suratul safat daga aya ta farko ka kai har karshen aya ta 10 kenan karshen aya ta 10 shine illa man khadifa la khadifata fa atiba abu shihabun faqib nan kenan za a tsaya aya 10 sannan abu na gaba sai ayoyi guda 3 na karshen suratul hashr kenan aya ta 22 da 23 da 24 ayoyi 3 kenan na karshen suratul hashr shine daga fatar Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim izuwa fadarsa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim sannan bayan haka sai suratul ikhlas kul huwa Allahu ahad sannan sai al-mu'awwidhatan kenan falaki da nasi wannan mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta masa wannan ayoyi ubayyu yace fa qama ar-rajulu ka'annahu lam yashtaki qabbu mutuma ya tashi ya mike kai tsaye da dai kace da dai bai taba yin rashin lafiya ba to tare da cewa shi hadisin yana da illa domin a cikin sanadin sa akwai wani marwayi shine Abu Janab al-Kalbi wanda al-Imam Ad-Darqutni ya raunana shi don haka iya abin da yima hadisin hukunci shine hadisi ne munkar haka al-Imam al-Haythami a cikin littafin sa Majmu'us Sawa'id yace hadisin yana da illa illar shi shine wannan marwayi to amma tare da cewa koda da akwai ta cewa akwai illa a cikin hadisin wannan illa ba ta tasiri game da halaccin yin rukuya da waɗannan ayoyi karanta ma marar lafiya waɗannan ayoyi domin dukkan waɗannan ayoyi da aka zanu manyan ayoyi ne masu daraja masu matsayi daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani suratul Fatiha dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa a cikin dukkan littattafan da suka gabaci Al-Qur'ani At-Taura da Injila da Zabura Allah bai taba saukar da wata sura mai daraja mafificiya sama da suratul Fatiha kuma manzon Allah ya tabbatar ma Abu Sa'id cewa wa ma adraka annaha rukya waye sanar da kai cewa ita wato Fatiha tawida ce ma'ana addu'a ce wanda ake ma marar lafiya ya samu lafiya da izinin Allah lokacin da yema wani sarki wani shugaba a wata alƙarya wanda kuna murgo ta halbe shi yana tuha masa Fatiha take yake Allah ya bashi lafiya dama sun yi jinga sai da aka ba su garken dabobi za su raba annu musu sahabbai suka ce a'a mu dai ba za mu taba ba sai mun je mun tambayi manzon Allah da aka je aka tambayi manzon Allah mun je su amshi bakuncin mu sun ki aka yi katari mai garin kunama ta cije shi a cikin ruwa suka nemi cewa mu yi musu ruqya muka ce ba za mu yi ba sai mun yi jinga shine manzon Allah ya tabbatar da Abu Sa'id akan haka yace waye sanar da kai Fatiha cewa ita ce ruqya manzon Allah yace ni ma ku raba da ni to Fatiha tana daga cikin ayoyin da aka wani sannan kuma ayatul kursi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ayoyin Al-Qur'ani gaba daya ayatul kursi ita ce jagaba sannan kuma ga ayoyi 3 na karshen suratul baqara wanda duk mutumin da ya karanta su a cikin dare manzon Allah yace sun wadace shi sun yi san mushi daren shi gaba daya to dan haka koda hadisin yana da illa kamar yanda malamai suka faɗa ba illa shi ba ta tasiri game da wato halaccin yin ruqya da waɗannan ayoyi domin ayoyi ne waɗanda suke fiyayyu don haka dai a takaice waɗannan ayoyi su ne ake karanta ma mutumin da aljani ya shafe shi an gane ku kamar misali aljani da yake kada mutum ko kuma mutumin da aka masa sihiri aka masa dabo to irin waɗannan ayoyi ake karanta masa, kuma ba laifi in an tabbata dabo aka masa a hada da irin ayoyi waɗanda suke bayani game da ɗan dabo kenan. Wattabahu ma tatul shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru, har akai karshen inda Allah ya tsaya da bayani akan ɗan dabo a cikin wannan suratul baqara. Sannan a gangaro a zo cikin suratul a'raf inda Allah ya yi bayani game da daga da aka sha tsakanin annabi Musa da ɗan dabo na Fir'auna. Sannan daga nan ka gangaro cikin suratul yunus, nan ma ubangiji subhanahu wataala ya yi bayani tsakanin annabi Musa da ɗan dabo. Sannan daga nan sai ka zo cikin suratul baha, nan ma ubangiji ta'ala ya yi bayani. Sannan kuma ka gangaro cikin wato suratul shu'ara, nan ma an yi bayani tsakanin annabi Musa da ɗan dabo. To duka waɗannan ayoyi in kamar an tabbata sihiri aka ma mutum, to ba laifi ana iya hada da su da waɗannan ayoyi. Kuma in an wadato akan waɗannan ayoyi ma ubangiji subhanahu wataala zai ba shi lafiya. Sannan kuma sai a bincika a cikin ayoyi, a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai addu'o'i da manzon Allah ya karantar da mu na neman waraka game da duk wanda rashin lafiya ta same shi. Sannan kuma ga magunguna wanda shari'a ta tabbatar da su, irin su zamzam, irin su alhabbatu sauda, irin su zaitun, irin su wannan da zumuwa da sauransu. To wannan dukkan su wannan su ne hanya ta biyu wanda ake bi domin kare dabo game da duk wanda aka masa dabo. Yau insha Allah kenan za mu tashi al'amari na takwas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما لم الله يجيك أنسى كيف أتشوى أبنى تقص daga cikin abubuwan da suke warware kalima ta la ilaha illallah, abubuwan da ke juya hannun agogo baya bayan mutum yana musulmi ya rikida ya koma kafiri wal iyazu billah, shine yace abu na takwas mubaharatul mushrikina, wato ba mushrikai goyen baya, wa muawanatuhum da taimaka musu alal muslimina akan yakar musulmi. Ka taimaka ma kafirai, ka ba su haɗin kai, ka ba su goyon baya domin su cutar da ƴan uwanka musulmi. To duk wanda ya ba kafiri haɗin kai, ya ba shi goyon baya, ya tabbata abin nan da suka zo da shi akwai cutar da al'umma ta musulmi, to wannan shi ma ya kafirta. Sai ya ce waddalilu, ya ce dalili akan haka qaulullahi ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, duk wanda ya jibunci lamarin kafirai daga cikin ku jama'a ta musulmi, ubangiji ta'ala ya ce fa innahu, lalle shi wannan wanda ya jibunci lamarin kafirai, minhum, ubangiji ta'ala ya ce yana daga cikinsu, ma'ana shi da su duk daya. Sai ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da jama'a waɗanda suke azzalamai zuwa hanya wadda take ta shirya, ubangiji ta'ala baya shiryar da su. Wannan aya ita ce dalili wadda take tabbatar da cewa duk wanda ya agaza ma kafirai akan yakar musulmi to ya kafirta. Shine kenan anan malam ya dau nau'i daya daga cikin nau'ikan yibintar lamarin kafirai, shine al-mubahara. Lafazin al-mubahara da al-muawana mutaradifan ne a wajen ma'ana, duka abinda suke nihi shine goyen baya. An gane ku? Idan ka ce al-muawana shine kenan taimakekeniya, al-mubahara shi ma taimakekeniya kenan, a taimaka ma juna. To shine yace mubaharatul mushrikina wa muawanatuhum, kenan adafi anan sai ya zamanto aduf tafsir ne, kenan kara bayani ne a huddo ma'anar me ake nihi da mubahara, shine muawana kenan, taimaka ma, in a Hausa zaka wannan kana iya dan bambanta su, kenan muzaharatul mushrikina kenan ba mushrikai goyen baya da hadin kai wa mu'awanatuhum da taimaka musu da agaza musu alal muslimina akan wato jama'a ta musulmi kenan anan in ma ka taimaka musu akan yakar musulmi sun dau makami za su yaki musulmi ka zo ka taimaka musu ko kuma ya zamanto abu an tabbata akwai cutarwa ga al'umma ta musulmi ka zo ka taimaka ma kafiri domin ya ma musulmi da musulunci tsawon kasa to wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah domin kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala da nasi na alqur'ani Allah ya haramta mana jibintan lamarin kafirai ayoyi sun wuce a lissafa farko daga cikin su ubangiji ta'ala ke cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir haka idan ka gangaro cikin suratu ali wannan cikin suratu ali imran idan ka gangaro sannan ubangiji ta'ala na fada ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan wa duma anitu قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون سنن ا cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sulthana mubina sannan idan ka gangaro cikin suratul maida ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين sannan dai a cikin suratul maida ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin sannan in kazo kuma cikin suratul tauba يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون sannan daga nan in kazo cikin suratul mu'minun wannan cikin suratul mumtahina ubangiji ta'ala kuma kafin haka cikin suratul mujadala ubangiji ta'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوان أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم على آية سنن سورة الممتهنة وانجلي تعالى كيشوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أدوي وأدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة سنن أكرشن إتر سورة وانجلي تعالى كيشوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور غبا دين ودنن آيوي abinda suke tabbatar mana shine alwala wal bara jibinta lamarin wanda yake kunci Allah da manzansa raba hanya game da duk wanda ya raba hanya da Allah da manzansa ko mun kusacin ka da shi kenan don haka anan shine malin sai yazo da aya daya wanda take tabbatar mana da cewa jibintan lamarin kafirai in dai ka taimaka musu akan yakar musulmi to mutun ya kafirta wal iyazu billah to dan haka shi kuma jibintan lamarin kafirai ya kasu da dama kashi na farko zaka samu wani ya taimaka ma mushrikai kafirai ya ba su goyen baya ya ba su hadin kai akan yakar musulmi kuma tare da so da kauna game da su kafiran yana son su yana kaunar su ya taimaka musu ya ba su hadin kai domin aje a yaki musulmi to duk wanda ya kasance akan wannan yanayi shi babu tantama game da kafircin sa kenan kaga shi yana so yana kaunar su yana son su dan haka ya ba su hadin kai kuma aka je aka yaki musulmi domin a yaki musulmi to wannan shi babu tantama game da kafircin sa Na biyu shine wanda zai taimaka ma mushrikai akan yakar musulmi amma ba dan yana so ba kawai tilasa shi aka yi saboda yana zauna a tsakankanin su yana zauna tare da su za su yaki musulmi za su musu zagon kasa suka ja shi suka ce aje da kai yana ki amma ya bi su aka je aka yi. To wannan malamai suka ce akwai kashiri da barazana mai girma a kan shi, kuma ana ji masa tsoron kafirci, kafircin da ke fitar da mutum daga cikin addini, amma ba a zartar da kafirci a kan shi ba, amma ana ji masa tsoron kafirci. Kenan shi kasancewar shi musulmi ne, to amma sai yake tare da kafirai da suka ta yana kin su, da suka tashi yakar musulmi sai aka fita da shi aka tilasa shi. To wannan daidai yake da musulmin da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi hijira sun koma Madina. Allah kuma ya wajabta ma mu'minai duk wanda ya yi imani da Allah da manzonsa dole ya kaurace ma Makka ya koma Madina. Su sai suka ki kaura suka ci gaba da zama a Makka a cikin kafirai, saboda kawai kwadayin dukiyarsu da 'ya'yansu da mazauninsu ba sa son su bar mahaifarsu. Da yakin Badar ya tashi, kafiran Makka suka tilasta su dole da su aka fita aka je aka yaki musulmi. Suna ki suna kyama, amma aka tilasta su aka fitar da su can. To su ne waɗanda aka kashe a yakin Badar, su waɗanda suke musulmi ne suka ki hijira suna zaune a Makka aka tilasta su aka fitar da su. Ubangiji ta'ala ya sauko da ayoyi yake bayani a kansu. Innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'ifina min ar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu, lalle waɗanda mala'ikun Allah suke karɓar rayukansu, zalimi anfusihim halin suna masu zaluntar kawunansu, Allah ya wajabta musu yin hijira sun ki, kuma an tilasta su sun fito fagen daga an yaki musulmi da su, kuma a nan fagen daga an gama da su, mala'ikun Allah sai suke ce musu fima kuntum, cikin wace jama'a kuwa kasance, ƴan wajen mu'mine ne ko kuma ƴan wajen kafirai ne? Qalu kunna mustada'ifina fil ard, sai su ba da hujjar cewa ai mun kasance ababen raunanawa a ban ƙasa, ban mu da wata dabara, tilasta mu aka yi muka fito yaki. Amsar da suke ba mala'ikun Allah, qalu mala'iku sai su ce da su alam takuna ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin yanzu ƙasar Allah bata zamanto ban mayar waciya da za ku yi hijira a cikin ta, ma'ana ku kaurace ma Makka ku koma Madina, Allah bai faɗa muku ba? Ubangiji ta'ala sai ya ce fa'ula, kinan ba su da wani hamzari, sai ya ce fa'ula'ika ma'awahum jahannam, waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama, wa sa'at masira, ubangiji ta'ala ya ce jahannama ta munana ga makoma, a ce makomar mutum ita ce wutar jahannama. Kaga a nan waɗanda an tirsasa su ne suna ki suke suna kyama, a sanadiyar suna zaune a cikin kafirai aka tilasta su suka fita suka yaki musulmi, ubangiji ta'ala ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama. Wanda kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rashin yin hijira ta mutumin da ya musulunta ya ci gaba da zama a cikin kafirai inda bai iya bayyanar da addinin shi, to wannan yana zubar da ayyukan shi gaba daya, wal iyazu billahi. Ubangiji ta'ala sai ya toge sai ya ce illal mustada'ifina, sai dai waɗanda suke ababen raunanawa, minar rijali na mazaje, kamar waɗanda suke marasa lafiya da dattawa, wan nisa'i da mata. Ubangiji ta'ala ya ce wal wildani da kankanin yara, la yastati'una hila, waɗanda ba sa iya wata dabara yadda za su iya sacewa ba tare da an sani ba su fita daga Makka su koma Madina, ko kuma waɗanda in sun fita ba sa iya kai kansu Madina ba san hanya ba. Wala ya hata duna sabila, shine Allah ya ce ba sa iya shiryuwa zuwa ga hanya, ma'ana ba za su iya kai kansu Madina ba. Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhu, waɗannan tabbas Ubangiji ta'ala zai rangwamta musu, wa kana Allahu afuwan ghafura, Ubangiji ta'ala ya zamanto mai matukar rangwame ne ga bayinsa, kuma mai gafara ne ga mu'mini, ga duk wanda ya tuba. To kaga anan kasancewar anan suna da ikon yin hijira suka ki yin hijira, suka ci gaba da zama a cikin kafirai, da yaki ya tashi kafirai suka tirsasa su aka fito aka yaki musulmi sune Allah yake musu barazana cewa hukumar su ita ce wutar jahannama kenan dan haka anan na biyu duk mutumin da yake zaune da kafirai ya zama dan cikon banci suka tilasa shi tare da cewa yana ki aka je aka yaki jama'a ta musulmi to wannan shi ma ana shi masa tsoron kafirci amma ba za a yanke hukuncin cewa kafiri ne amma ana ji masa tsoron kafirci saboda ga waɗanda suka yi Allah ya ce wutar jahannama ce makomarsu na uku shine mutumin da zai taimaka ma kafirai a bisa yakar musulmi wanda ba tilasa shi ba aka yi dan raɗin kanshi kawai ya taimaka musu kuma tare da cewa yana kin kafiran yana kyamar su bai yarda da su ba bai amince da su ba to shi ma malamai suka ce ya zo da babban laifi shi ma ana ji masa tsoron kafirci amma ba a yanke ba hukuncin cewa ya kafirta me yasa saboda yana kyamar su yana kin su kafira sannan na hudu shine mutumin da zai taimaka ma wasu kafirai akan yakar wasu kafirai wanda kafiran akwai alkawari tsakanin su da musulmi kasan akwai kafirai wanda musulmi suke yin yarjejeniya da su a zaman lafiya misali waɗanda ake kulla sulhu to duk kafiran da aka kulla yarjejeniya tsakanin su da musulmi to wannan haramun ne kai musulmi ka fada su da fada kuma haramun ne ka taimaka ma wani kafiri ya yake su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda ya kashe kafiri wanda yake akwai alkawari tsakanin shi da musulmi to wannan mutumin manzon Allah yace ba ya shiga aljanna kanshinta ma ba zai yi ba a matsayin ka na musulmi wannan kafiri ne wanda musulmi sun ba shi amana sun kulle yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da shi to haramun ne ka taba shi idan ka kashe shi kai ta'addanci akan shi manzon Allah yace kanshin aljanna ma mutum ba zai yi ba to kaga anan Allah ya hana cewa ma a taimaka ma musulmi su yaki kafirai waɗanda ke akwai alkawari tsakanin su da musulmi misali waɗannan ƴan uwanka ne musulmi za su yaki wasu kafirai kafiran nan su kuma akwai amana tsakanin su da musulmi to bayya halatta waɗannan ƴan uwan naka musulmi ka taimaka musu su yaki waɗannan kafiran wanda akwai alkawari tsakanin ku da su to balantana ka taimaka ma wasu kafirai su yaki kafiran da ke akwai alkawari da amana tsakanin su da musulmi don haka ubangiji ta'ala ya ce wa yastansurukum fid din fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq in har ƴan uwan ku musulmi suka nemi taimakon ku da agajin ku akan wani al'amari na ɗaukaka addini cewa ku ba su agaji ubangiji ta'ala ya ce fa alaykum an-nasr ya zama tilas ku ba ɗan uwan ku musulmi agaji sai ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq sai dai in sun nemi agajin ku akan mutanen da akwai alkawari tsakanin ku da su na kafirai wannan bayya halatta a matsayin ka na musulmi ka taimaka ma ɗan uwan ka musulmi ya yaki kafirin da ke akwai amana tsakanin shi da musulmi kenan wannan na hudu kenan shi ma wannan yana fitar da mutum daga cikin musulunci idan ka taimaka aka kashe kenan aka yaki kafiran da ke akwai amana tsakanin su da musulmi sannan na biyar shine wato kaunar kafirai da soyayyar su ba tare da taimaka musu ba kana son su kana kaunar su amma kuma baka taimaka musu in za su yaki musulmi to wannan shi ma haramun ne kuma yana fitar da mutum daga cikin musulunci duk mutumin da yake kaunar kafiri soyayya ta zuciya in dai kana kaunar shi to wannan haramun ne kuma ya fitar da mutum daga cikin addini domin ubangiji ta'ala ya faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum al aya Ubangiji ta'ala ya ce ba za ka samu mutanen da suke imani da Allah da ranar kiyama suna kaunar duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa ko da waɗannan waɗanda suka saba ma Allah suka saba ma manzansa mahaifansu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko danginsu ne ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko jikanka ko wanka ko kananka ko wani danginka in dai ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzonsa to baya halatta ka kaunace shi ko mun kusacin ka da shi dan haka kaunar kafiri yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke fitar da mutum daga cikin addini wanda ita kuma wannan kaunar wal iyazu billahi kusan kala kala ce akwai lokacin da zaka ringa kwaikwayon tafiyar sa ko ka ringa kwaikwayon sifar shi ko kuma ya zamanto mutum yana kwaikwayo a wajen zancen shi da sauransu waɗannan dukkan su haramu ne baya halatta duk abin da zai nuna cewa akwai nau'i na so da kauna to baya halatta kai tsakaninka da wanda ya kafirce ma Allah dan haka kenan Ubangiji ta'ala ya gaya mana abinda ake bukatar musulmi ya kasance tsakanin shi da wanda ya kafirce ma Allah ko mun kusacin shi da shi sai gaba da kiyayya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Ubangiji ta'ala yace tabbas ku jama'a tan mu'mine kikkiawun koyi ya kasance gare ku game da annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi lokacin da suka faɗa ga jama'ar su suka ce inna bura'a'u minkum ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi ba mu ba duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah kafarna bi kuma dan haka mun kafirce muku wabada bainana wa bainakum la adawatu wal baghdahu abada gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahda sai kun yi imani da Allah shi kadai a cikin jama'ar nan akwai mahaifin Annabi Ibrahim alayhi salam Annabi Ibrahim da shi da waɗanda suka yi imani da shi suka fito suka faɗa ma jama'a su cewa gaba da kiyayya su kadai suke tsakanin mu da ku in har kun ga mun kaunace ku to kun yi imani da Allah shi kadai dan haka kenan kaunar duk wanda ya kafirce ma Allah wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke fitar da mutum daga cikin addini haramun ne mu'mini ya kaunaci kafiri ko mun kusace shi da shi to dan haka a karkashin haka kenan zamu gane waɗannan abubuwa guda biyar da muka zana baya halatta ga musulmi kowane ɗaya daga ciki idan ya aikata kusan guda biyu zuwa uku sun tabbatar da kafircin mutum kenan na farko da muka yi bayani duk mutumin da ya taimaka ma mushrikai da san shi da yardar shi yana son su yana kaunar su ya taimaka musu suka yaki musulmi wannan ya kafirta an gane ku kenan na biyu shine wanda ya kaunace su shi ma wannan ya kafirta na uku wanda ya taimaka ma kafirai akan yakar kafiran da ke akwai alkawari tsakaninsu da musulmi to wannan shi ma ya zo da babban laifi wanda ana ji masa tsoron wato kafirci domin cika alkawari wannan wajibi ne sannan wanda ake ji masa tsoron kafirci kuma wanda shi tilasa shi kafiran suka yi aka fito aka yaki musulmi tare da yana ki yana kyama amma me ya kai shi haka zama a cikinsu shi ma wannan ana ji masa tsoron kafirci sannan da wanda shi kuma yana kin kafiran yana kyamar su amma ya ba su hadin kai aka yaki musulmi to shi ma wannan ana ji masa tsoron kafirci to amma waɗannan abubuwa da aka zana wato ba sa hana akwai wasu abubuwa na mu'amala waɗanda za mu iya yi tsakaninmu da kafirai abu na farko a ƙarƙashin wannan da aka zana kenan abu na farko da muke so mu sani kenan a matsayin mu na musulmi in dai aka ce wannan kafiri ne to haramu ne mu aura masa iyawa da take musulma me yasa saboda kasancewar Allah ya yanke alaka ta so da kauna tsakanin mu da su kenan bayya halatta iyawa da take musulma a dauka a aura ma wanda yake kafiri sawa'an ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba majusi ne ko ma wane ne in dai ya kafirce ma Allah to bai halatta a aura masa diya musulma dalili shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'min kada ku aura ma mushrikai mata waɗanda suke karkashin kular ku ubangiji ta'ala yace hatta yu'min sai in sun yi imani su mushrika kenan idan ba su yi imani ba haramu ne a aura musu diya musulma dan haka sai Allah ya ce wala abdu mu'min lalle bawa wanda yake mu'mini khairun min mushrikin walau ajabakum shi yafi alkhairi ku aura masa iya musulma koda an gane ko shi mushrikin ya wato ya kayatar da ku saboda wani kyawun sa ko dukiye shi ko wani matsayin shi ka nemi bawa ka aura masa diyarka yafi alkhairi akan ka aura ma mushriki din matsayin sa sai Allah yace ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhni domin su mushrikai suna kiran mutane ne zuwa wuta idan ka aura ma kafiri diyarka to ka dora ta kan wata gada wanda ba inda za ta taka burki da ita face wutar jahannama wal iyad billah dan haka a cikin suratul mumtahina ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in adimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a ta mu'minai in mata mu'minai sun yi hijira sun zo wajen ku daga wajen kafirai sun zo wajen ku Ubangiji ta'ala yace ku jarraba imaninsu Allah shi ya fi kowa sani game da imaninsu in imaninsu na gaskiya ne amma Allah yace a jarraba imaninsu fa ina adimtumuhunna mu'minatin in har kun sani cewa mu'minai ne ta hanyar jarrabawa da kuka musu Ubangiji ta'ala yace fala tarjihuhunna ila al-kuffar kar ku maida su zuwa kafirai la kunna hillul lahum suma ta mu'minai ba su halatta ba kafirai wala hum yahilluna lahum suma kafirai ba su halatta ba mata wadanda suke mu'minai an gane ku sannan abu na biyu idan ka yawa kenan anan shi musulmi ne bayya musulma ce bayya halatta a aura ma kenan kafiri amma shi musulmi yana halatta ya auri mace wadda take kafira amma wa ake nufi da kafira anan ba yahudiya ko ba nasariya wadda take addinin yahudanci ko addini wanda yake na nasaranci to wannan ba laifi bane musulmi yana iya aurenta amma da sharuɗa guda biyu sharadi na farko ta zamanto kamammiya ta kame a cikin mutuncinta kenan ba mazinaciya bace ba kuma ba wanda take da abokai bane ba wadanda suke na shashanci idan ta zamanto ba yahudiya ce ko ba nasariya ta zamanto ta kiyaye mutuncinta ta kame ba ta fasikanci kenan ba wanda taje ta kama daki tana karuwanci kuma ba wanda take da abokai na shashanci a cikin gari kenan wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu kafira kenan ta zamanto ba yahudiya ko ba nasariya kenan in wannan sharuda guda biyu sun cika to wannan ya halatta aure ta kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna ala aya الشاهد والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وبنجي تعالى yace an halatta muku auren mata al-muhsanat abinda ake nufi da al-muhsanat anan al-afifat wadanda suka kame kansu ba sa shashanci ba yahudiya ko ba nasariya to halak ne musulmi ya aure ta amma da sharadin ya zamanto ta kame dan in ya kasance mace shashanci take ko da ba ko musulma ce haramu ne musulmi ya aure ta duk wanda aka tabbata mazinaci ya ce to haramu ne musulmi ya aure ta kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa azzani la yankihu illa wazzani azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurrima zalika alal mu'minin ita ma mace wadda take azzaniya mazinaci ya Allah ya haramta mana ita daga cikin matan da Allah ya haramta amma haramci ne wanda yake da lokaci lokacin da ta tuba ta koma zuwa ga Allah ta daina wannan shashanci to ya halatta aure ta amma matsayin tana wannan shashanci haramu ne musulmi ya aure ta to dan haka ita ma kenan ba yahudiya ko ba nasariya sharadi sai ya zaman tun kenan ta kame kanta sannan al'amari na biyu kenan kafirai in har sun kyautata mana sun mana wani alkhairi sun mana wata gudunmuwa Allah bai hana mu ba mu sakauta musu wannan alkhairin da suka mana duk lokacin da kai alaka ta hada ka da kafiri ya zaman to ya maka wata kyauta ko ya baka agaji akan wasu abubuwa na rayuwa to abinda ake bukata kai kokari ka sakauta masa dan kada ya samu abinda zai gura maka kenan yace ya maka abu kaza sai ka ce to ni ma aina maka Ubangiji ta'ala yace la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji ta'ala bai hane ku ba game da waɗanda ba su yake ku ba saboda addininku, kuma ba su fitar da ku ba daga cikin gidaddajinku. Ma'ana Ubangiji ta'ala bai hana ku ba da za ku kyautata musu. Kenan a nan kafiri in har ya maka wani alkhairi ya taimaka maka, to ba a buƙatar ka kyale, abinda ake buƙata ka yi ƙoƙarin ka sakauta masa. An gane ko? Abu na gaba kenan. Abu na uku, mu'amala wadda take ta duniya kamar saye da sayarwa da wani kasuwanci da sauransu, wannan Allah bai hana mu ba tsakaninmu da kafirai. Za su iya zawwa wurinmu ƙasarmu su sayi kaya a wajenmu, mu ma mu je mu sayo kaya a wajensu. Idan suka shigo cikin ƙasarmu suna da amana, mu muka ba su izinin su shigo, bai ya halatta wani daga cikin musulmi ya taba su. In suka tashi fita sai mun amintar da su mu kai su bakin iyaka mu fitar da su daga cikin ƙasarmu. In sun je shikenan sun fita daga hannunmu. Kenan in suka shigo cikin ƙasarmu a cikin ƙarƙashin kulanmu suke. Duk wanda wata alaƙa ta haɗa mu da su ta mu'amala ta duniya, saye da sayarwa ko wasu ayyuka, to wannan suna ƙarƙashin amanin mu, wannan ba laifi ba ne, wannan baya nuna cewa akwai so da ƙauna tsakaninmu da su. Al'amari na hudu kuma ya halatta ga musulmi wato su sanya kafirai su yi musu aiki game da wasu al'amura na duniya wanda mu ban ƙware ba in ba su ba. Kamar misali, akwai wani bangare na kula da lafiya wanda ba mu da likitan da ya iya wannan aiki, dole sai waɗanda suka kafirai. To ba laifi ba ne mu je mu ɗauko hayar kafirai mu kawo su ƙasarmu su ringa mana wannan aiki. Kuma ba laifi ba ne ilimin da ba mu da shi mu je mu ɗauko su zo su koya mu, ko kuma mu je wajensu mu koyo wannan ilimi. Ko muna buƙatar wani gine-gine, mu ba mu iya wannan gini ba, ba mu da wanda ya kware, to ba laifi ba ne mu je mu ɗauko su su zo su yi mana wannan gini. Da wasu hanyoyi da duk wasu abubuwa waɗanda musulmi ba su iya ba, ba su da ƙwarewa, to ba laifi ba ne a nan su je su ɗauko hayar kafirai su zo su yi musu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai yi hijira zuwa Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san hanya ba, kuma akwai wanda yake masanin hanya wanda ana famar wace hanya za a bi a bar da sau. Manzon Allah ya ɗauki wani madugu masanin hanya, shine ake kiran shi Abdullahi ibn Uraiki. Aka yi shinga ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar zuwa birnin Madina. Kaga a nan kenan na nuna mana duk wani aiki wanda ba mu da musulmi waɗanda suka ƙware, to ba laifi ba ne mu ɗauko kafirai su yi mana wannan aikin mu ɗauke su haya. Amma kuma baya nuna cewa a kullum mu tsaya komai sai sun zo sun mana. Duk wani abu wanda yake na ci gaban rayuwa a matsayinmu na musulmi, mu yi ƙoƙari mu tashi mu je mu koyo wannan ilimi da wannan fasaha, ya zamanto mun wadatu da kanmu, ba sai mun buƙaci wani arni ba. Duk wani ilimi mu je mu koyo, ya zamanto sai dai a nema a wajenmu, ba dai ba mu mu nema a wajenmu ne. Hausawa suke cewa da kullum a kamo kifi a baka, gobe a kamo a miƙa maka, jibi a kamo a miƙa maka, gara a koya maka yadda ake kamawa. Sannan matsala ta biyar, kasancewar ba laifi ba ne ba kyautata ma wanda yake kafiri, ma'ana da in har mahaifinsa ko mahaifiyarsa kafirai ne, to wannan ba laifi ba ne bai kyautata musu. Allah ya nuna mana da nasi na Al-Qur'ani, haƙƙi ne na mahaifa ko da kafirai ne ɗansu ya kyautata musu. Saboda me yasa? Mahaifan nan su suka haife ka, kana yaro ƙarami su suka tattala ka, suke baka ci, suke baka sha, suke kula da kai har ka girma ka shiga hankalinka, to wannan alkhairin da suka maka to ya kamata ka sakauta musu. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wasaina li insani bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amay an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ash-shahid Ubangiji ta'ala yace wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kai da Ubangiji ta'ala yace ka abuci mahaifanka da halin kyautatawa a nan duniya, kenan in sun kafirce ma Allah. Duk wani abu na kyautatawa na alkhairi kai musu, amma in suka tirsasa ka akan saba ma Ubangijinka to bai halatta kai musu biyayya. Dan haka Asma'u bintu Abi Bakar lokacin da ana Madina, mahaifiyarta ta taso ta kanas daga Makka ta iske ta, tana buƙatar ta taimaka mata. Asma'u bata yi gaban kanta ba sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullahi mahaifiyata ta taso ta kansu ta zo tana buƙatar in taimaka mata kuma alhali ga ta kafira ce, yaya zan kyautata mata? Manzon Allah ya ce maza taimaka mata. An gane ku? To kaga wannan yana tabbatar mana kenan ko da kafiri ne mahaifinka ko mahaifiya, to wannan zama da shi da kyautatawa a rayuwa ta duniya wannan Allah bai hana mu ba, dole ne kuma wajibi ne a kyautata musu ko da ba musulmi bane ba, haƙƙi ne nasu akan ɗansu kenan. Sannan matsala ta shida, kasancewar kafirai in muna tsoron makircinsu to ba laifi bane ba, wato me mudara tsakaninmu da su? Menene ake cewa mudara? Shine ka ringa dan taimaka ma mutum, kana masa kyauta, mu dauki dukiya mu meka musu da duk wasu abubuwa wanda zai dan dadada musu rai, mu yi musu dan dai a zauna lafiya, mu kare kanmu game da sharrinsu. Amma ba mudahana ba. Me ake kira da mudahana? Shine ka rihi gaskiya dan dai a zauna lafiya. In dai abin da ya shahi rayuwa ne na mu ba su dukiya ko wani abu wanda bai taba addininmu ba, ba laifi bane in muna tsoron su mu yi musu. Amma duk abin da ya shahi addininmu to bayya halatta mu meka wuya a kai shi, dan ita mudahana haramunci. Bayya halatta dan a zauna lafiya kawai ka rihi gaskiya, ka take gaskiya, wannan bayya halatta. Ubangiji ta'ala yana faɗa waddu law tudhinu fayudhinu, dan haka kenan mudara ita ce take halatta kenan mu taimaka musu, mu ringa ba su dukiya, muna kyautata musu domin mu kare kanmu game da sharrinsu da muguntarsu. Amma in suka ce wani abu wanda ya shahi na addinin mu dole sai mun daina, to bayya halatta mu ba su halin kai, ko mai wani abu na addinin mu taushe shi mu koye shi dan dai a zauna lafiya tsakaninmu da shi, to wannan bayya halatta. Kenan a takaice wannan shine abin da ya shahi wannan al'amari wanda yake na takwas. Kenan a matsayin mu na musulmi baya halatta mu ba mu shirkai haɗin kai da goyen baya akan yakar musulmi. Ba ana nihin yakar musulmi kadai, duk abinda muka san akwai cutarwa ga jama'a ta musulmi, to a matsayin mu na musulmi wanda ya kafirce ma Allah ba za mu bashi haɗin kai ba, domin ba da haɗin kai akan yakar musulmi yana ɗaya daga cikin abin da ke warware kalima ta la ilaha illallah. Wannan babi ne wanda yake mai fadi, wanda ake kiran shi alwala'u walbara, wanda zaka iske malamai sun wallafa da tattafai da dama akan wannan mas'ala. To shine anan malam kenan yazo da shi, sannan kuma yazo da dalili daya wanda yake tabbatar da cewa duk wanda ya kaunaci kafiri ya bashi haɗin kai ba tilasa shi ba, aka yi aka yaki musulmi aka cutar da su, to wannan ya kafirta. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.